dole ne sai an zauna an tashi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai kuma harshen Larabci dole ne mai da'awa ya iya Larabci. Mafi yawancin masu da'awa za a gaza su damu da harshen Larabci, dole ya iya Larabci. Larabci ya kasu kashi biyu ta wannan nahiyar da mai da'awa. Mai da'awa ya koyi Larabci saboda mai saboda ya koyi Larabci na nau'in farko wanda Qur'ani ya sauka da shi. Juyin juya halin zamani da shigowar waɗanda ba Larabawa ba cikin wannan addini ya gurɓata harshen Larabci. Sai Larabci ya waye gari ya zama wani abu saɓanin yadda yake a da. Wannan ya nuna kenan kamar yadda ake faɗi a zamanance a ce akwai Larabcin Qur'ani akwai Larabcin jarida. To dole ka iya Larabcin Qur'ani dole ka iya Larabcin jarida. Larabcin Qur'ani zai taimake ka wajen karanta da fahimta Al-Qur'ani da Sunna da zantuttuka da ayyukan sahabbai waɗanda aka ruwaito. Larabcin jarida kuma zai taimake ka a matsayinka na mai da'awa a yau in ka ɗauki jarida kana karanta ko kana sauraron tasha Al-Jazeera ko Al-Arabiya ka iya fahimtar me ake cewa. Domin tasha Al-Jazeera da Al-Arabiya irin Larabcin da suke ba irin Larabcin da Qur'ani ya sauka da shi bane. To kaga wannan yana nuna mai da'awa yana buƙatar ya je zauna ya koyi wannan Larabcin kenan. To in kana son koyon Larabci a matsayinka na mai da'awa, shawarar da nake baka ita ce ka haɗo hanyoyi guda biyu da ake koyon Larabci a wannan zamani. Hanyar farko ita ce hanyar malaman soro. Malaman soro suna karantar da nahau da sarf. Malaman soro suna karantar da balaga da adab. Karatu ingantacce mai nagarta, amma ba sa iya ɗabbaƙa shi da yawancinsu saboda karatun ni da kai ne ba ni baƙi in baka fasara. Za ka durƙusar da kai gaban malami yana karanta maka alfiya ko alkafiya ko yana karantar da kai ishiriniya ko yana karantar da kai alburda da nufin adab ne na Larabci, amma da za ka zo kai ta watsa wa malam Larabci yana jin ka sai dai ka ce na'am na'am masha Allah masha Allah masha Allah khairan khairan khairan, haka zai ta gyaɗa maka kai kamar jangwala bada ba zai iya bada amsa da baki ba. Saboda me? Saboda a nan soro aka yi tarbiyyar shi, a soro ya tashi bai iya miƙewa ya magana a yi magana a ƙaryata shi ya ƙaryata ya gaskata a gaskata shi ba. Amma akwai ɗimbin ilimi a zaure, don haka ku je ku yi karatun zauren nan ku iya waɗannan karatutuka. To sannan sai ku taho ku yi karatun zamani shi ne makarantar Haya Islam kaza, FCE kaza, department kaza na Arabiya, ku je kuma ku ƙware. A nan kuma ana karantar da kai gangariyar Larabci ne a bisa yadda za ka ɗabbaka shi. Don haka za ka ga a zaure har kai karatu ka zama malam ba zai baka assignment ba, malam ba zai baka jarabawa ba, ba za ka taɓa shigowa wata ran malam ya rikice ya ce yau da Larabci zai maka magana ba har ka gama karatun zaure. Amma kana shiga Haya Islam ƙarshen ka yau ka shiga sai ka ji an ce an ba da assignment, baka fahimci ma sunan darasin ba tukuna an ba da assignment. Haka ne ko ba haka ba? Wannan ya kirsa saka dole za ka je ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza. Wannan ƙoƙarin ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza shi ke sa ka gode ka iya rubuta kaza ka iya rubuta kaza ka iya gano kaza ka iya kaza. Wata ran kawai sai malamin ka sai ya ce wane e miƙe karanta mana faƙara kaza da kaza, sai ka ji gaba ɗaya ka fara makyarkata gaba ɗaya tukuna ka kalli dama ka kalli hagu ka ga duk kai kaɗai ake kallo kuma kai kaɗai ake saurare. Wannan karatun ba malam bai koya maka ba kuma ya ce ka karanta, sai ka tashi kana yi tun kana jin tsoro ana dariya wannan jan rigar ka yana taka kafarka ka haɗa zufa kana cikin yi, sai malam ya dubi mai maka dariya sai ya ce wani ci gaba. To wannan sai sadar da sai ka waye gari shekara biyar da za ka yi a Haya Islam ko shekara shida sai ka waye gari baka shakka baka kunya ka miƙe kai magana a gaban kowa ko da ana maka dariya dan an saba maka dariya har aka dawo ana kabbara. To sai ka ga mutumin da ya iya Larabci ta waɗannan hanyoyin wallahi ko mimbarin Arafa aka zo aka tsai da shi bai shirya ba sai ya samu gudubar da zai yi insha Allah. To amma mutumin da ya iya Larabci ta waccan hanya ta soro wanda duk ka tsai da shi nan ka ce a yi addu'a sai ka je na ce aha ba komi ba komi addu'a ma ba zai iya ba saboda mutane sun tasa shi gaba suna kallon shi haka bai saba ana kallon shi ba sai sun ku da kai na ka ce salati sai ce to salati goma ga annabi lafiya lafiya Allah kar Allah kar sai ga abu ya ji saboda bai saba ana kallon shi ba bai saba ba. Ina fata an gane mutumin da kuma ya je karatun zamani na larabci ne degree ko diploma ko wane ne ko haya islam ko menene ko fce shi kuma zaka ga karatun nashi in ka tattara bai wuce karatun handout ba da zaka zo ka ce mishi alaga ka tamalan ina son ka karantar da ni alburda ba zai iya karantar da kai alburda ba alburda fa ana karatunta a sore ne a matsayin adab ana karatun ishiriniya a soro a matsayin adab ba zai iya karantar da kai ba amma yana da phd a arabiya mai yawa shine hod in ne ba yayin karatun soron nan ba zai ga alburdan nan ba za ta karanta ba amma ana karantawa fa yana jin abin da ake fadi amma in ka ce to Allah zaka ta malam karantar da ni sai a samu matsala in ka dauko shu'ara'u sai ka ga an samu matsala domin shi karatun nashi karatu ne dan kadan amma mai dindin wayewar kai in ka kira shi ka ce zai lacca in ya fara larabci sai ka ce wayin larabci aka yi mishi amma in ya gurje ka dauko kuma wani littafi na larabci karshen ta ka ce karantar da kai sai ga kuma yana wayin wayin to in aka samu mai da'awa a wannan zamanin ya hada waɗannan hanyoyi guda biyu ne guda wajen koyon larabci to zai zama as'adu bi'ati zai fi kowa arziki da kuma cin moriyar da'awa game da harshen larabci dan haka kar ku watsa game da wannan sannan na biyu ta iya yiwa wani ya ce mafi yawancin masu karantar da karatun nan na larabci a soro suna da kaza suna da kaza a tsarin rayuwa in ka buƙatu ka koyi abu a wurin wanda bai da sifa irin ta ka kai kake haƙuri imamu shafi'i larabci yake son ya koya ya zama malami ya sauka daga malanta ya koma daji ya je zauna cikin larabawan ƙauye yana bin su kiwo ya kwana da su ya ci da su ya sha da su har ya ji irin kalmomi da irin yadda suke sarrafa larabci wannan yake nuna mana na farko wanda ke da abu shi ke bayarwa wa faqidu shay'in la yu'tihi wanda bai da shi fa baya bayarwa dan haka waɗannan malaman soro kar ku sake su kare ba ku je kun nade ilimin su ba dan mutuwa suke ta yi ina tabbatar muku wannan magana da gaske nake faɗin ta karewa suke ta yi kuma in suka kare galibi duk inda wani malami bijimi yake karantar da irin waɗannan tafai in ya mutu sai ka ga da wahala a samu wanda zai zauna a kujera dan binciken da muka yi galibin waɗanda ke zuwa suna ɗaukan karatun a wurin su ba ƴan garurukan ba ne mun wannan binciken a nan ƙasar Zazzau da ƙasar Kano da ƙasar Adamawa sai ka je ka samu waɗanda ke zuwa nan cikin Zaria suna ganyaye malaman soro suna koyon lugha za ka samu duk daga wasu garuruka suke wannan ya gama sai ya koma daga ina yake daga Bidda yake wannan daga Katsina wannan daga Maiduguri malamin yana rasuwa makarantar ta mutu dan shi fa ya zama driver ko ya zama engineer ko ya zama tailor ko mai kwado da linzami shikenan abin da ke faruwa ne wannan hakika ce mutuwar wannan malamin ya sa mutuwar gidan ya sa mutuwar ilimi haka ne ko ba haka ba to kafin su kare ku je ku nade wannan ilimi in ka tafi kasar Adama sai ka je ka ga mutane ne suke tawa daga kasashen Kamaru su zo su kewaye Modibbe a cikin garin Ola suna diban karatun kowa ya dubi karatun sai koma kasar su su ɗan cikin garin fa wannan ya zama medical doctor wannan ya zama principal wannan ta zama teacher wannan ya zama kaza Modibbe kaza na mutuwa shikenan gidan ya mutu dan haka da gaske nake faɗin kalma ta ku yi kokari ku je ku koya a wurin su kafin su kare Allah ya taimaka to idan ka fahimci wannan sai mu dawo dangane da abin da yake da alaka da kuma wasu ilmomi waɗanda ake buƙatar mai da'awa irin wannan da'awa da za ka ɗauke ta a matsayin aiki ka samu daga ciki malamai suka ce ana buƙatar ka san halayen mutane wannan shi ake kira ilmin nafsi ko psychology sanin halayen mutane zai taimake ka ƙwarai da gaske daga cikin tarbiyyar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine sai ya fara da kiwon dabbobi wanda biyu ya san halin dabba da kyau to akwai halaye da yawa waɗanda mutane suka yi tarayya da dabba to mutum in baya kan shiriya ya fi dabba murɗewa hali in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila idan kun gane wannan sai Allah ya tasa annabi da kiwon awaki akuya ce za ka zo ka zuba mata abinci a wuri tsaftatacce in ta zo sai ta kifar da shi sai ta koma tana ci a ƙasa in ganin ta kai ba ta gode ba in tsafta ce ba ta so to sai Allah ya hada ka da mutane irin waɗannan. Dan haka lokacin da suka zo annabi in zo karanta musu alqur'ani in wahayi ya sauka sai ya shawarce su ubangiji na ya saukar min da littafi ko kuna so in karanta muku in suka ce eh sai karanta in suka ce a'a fa sai ce ba zai karanta ba sai wuce wannan ya nuna ne wannan ya nuna karantar halin su shi zai sa ka iya mu'amalantar su a haka dan san da suka ce eh dinnan suna so ko za su kasa kunne za kuma su natsu sannan suka ce a'a fa in ka ce sai ka yi me zai biyo baya za a yi hargowa za a yi rikici ashe mai da'awa dole ya san halin mutane ya san ɗabi'unsu yaya suke gudanar da kaza mutanen da kake rayuwa a cikinsu idan baka san halinsu kyakkyawan sanin hali ba za ka fuskanci matsala ko wajen magana misali Allah ya haɗa ka cikin mutanen da suke da zafin hali su gaba ɗayan da'awa ba a hankali ake ba dan haka in ka zo su a hankali sai su rena ka to kaga anan dole sai ka tsaya ka nazarce su shi yasa aka ce haziƙin mai da'awa baya durowa rana tsaka ya fara da'awa sai ya mu'amalanci mutanen wurin ya ga yaya halinsu yake sai ya bullo musu shi ne abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ɗauko shi daga wani wuri ya turo shi ƙasar Makka ba sai aka haife shi a ƙasar sai Allah bai ɗauke shi ya kai shi wani wuri ya girma ba sai ya girma a tsakanin garin Makka da ƙauyukan Makka ya yi kiwo a tsakanin garin Makka da bayan garin Makka ya zauna a garin ya san yaya halayensu yake sai iya kullo musu ta yadda ya kamata wannan shi yasa nake cewa akwai aiki da kowa ya tsaya ya yi nazarin ilimi sannan ya koma ya je shirye da al'ummar shi misali mutumin da aka haife shi a nan Zaria idan ka tura shi cikin garin Kano ka ce ya je ya zauna ya yi da'awa to matuƙar ba ya zauna ya nazarci Kano ba to da'awar ba za ta yiwu ba mutumin da kuma aka haife shi a Kano in ya taho nan in bayan nazarci yadda garin yake ba to ba zai yi da'awar ba misali kafin ka shigo Zaria ka ji wata tija-tija da wahala sai a shekara 20 baka shigo Zaria ka ji labarin za a yi wani tashin hankali ba amma yanzu kana shiga Kano sai ka ji wani yana za a yi yaƙi za a yi tashin kiyama jahannama za ta sauka sai ka ce kamar kafin ka shigo garin ma za a yi abin nan to kaga anan yanzu wanda zai da'awa a irin waɗannan mutane waɗanda da ire-iren yadda suke to wani lokacin sai ka shigo gare kuma sai ka gulmuf wata ran ka shigo ka ji rikicin addini wata ran rikicin siyasa wata ran rikicin kaza wata ran rikicin kaza wata rikicin gumi iri-iri ba ka haɗawa da gari irin wannan wanda sai ka shekara 20 baka ji rikicin komai a garin ba to dole ne mai da'awa yana buƙatar ya nazarci jama'a da zai zauna da su ya nazarci halayensu don ya musu da'awa yadda ta kamata misali akwai garin da zaka je ka same su ba sa bid'a al'adu suke yi in ka je kaddara kana ta magana bid'a ba su san me kake ba me wa kai kake kawo labarin bid'ar yanzu akwai garin da yake su kuma akwai sunna tattare da su amma kuma akwai al'adu a ƙarƙashin su akwai garin da yake babu al'adun su kuma sai bid'a dan haka ake son haziƙin mai da'awa ya yi da'awa daidai da yadda ya fahimci halayen mutanen Allah ya taimaka to sannan ana buƙatar mai da'awa ya samu wayewar kai game da wasu ilmomi da ke kewaye da shi da ke kewaye da al'umma da ke kewaye da inda yake da ke kewaye da Qur'ani da hadisi kuma waɗannan ilmomi ba nufi ake mai da'awa ya shagaltu da sanin sciences ya ce sai ya ƙware game da dukkan sciences kaza-kaza sai ya zama geographer sai ya zama kaza sai ya a ana son ya dubi me yake da bukata wanda yake da alaka da abin da zai da'awa da shi to ya san wannan abin da yake zo yana magana akan basira misali wa'azi ne ka zo za ka yi game da suratul najmi suratul najmi tana dauke da wasu abubuwa waɗanda suka tattaro na kimiyya da fasaha suratul qaf tana dauke da wasu abubuwa da to waɗannan irin abubuwan da ake bukata to ana son ka samu ilimi da wayewar kai akai dan ka zo ka yi bayanin abin a bisa yadda yake misali bibi mala abubakar bin Allah ya gafarta mishi da yanzu cikin tafsirin rabbul azhar ila ma'anil qur'an sai ya dubi ayar da malamai suke fassara ta da cewa wannan aya ta nuna gaskiya cewa sama guda bakwai ce kuma a kowace hanya a kowace sama daga ciki akwai hanya Allah yake cewa wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilina. Sama da ku hakika mun halicci hanyoyi guda bakwai, kuma mu ba gafalalle bane game da halitta. Kasantuwar Mallam Abubakar bin ya samu gargadan abin da ya samu ne daga kimiyyar zamani, sai ya auna wannan ayar ba tana magana akan halittar samai bane ko sama ko wasu hanyoyi, tana magana ne akan halittar da ke jikin dan adam. Sai ya dubo dilala ta iktirali guda biyu. Farkon ayoyin suna magana akan halittar mutum ne, sannan dilala ta biyu kuma ita ce cikin ayar kuma da ta kai sai ta ce fawqakum. Dan haka sai ya ce abinda ayar take nufi shine daga kwankwasan ka zuwa kanka akwai wasu kofofi guda bakwai. Ya fitar da waɗannan kofofi baki da hanci da kunne da dubura da azzakari da kamantar su da nono. Sai suka tabbata haka, malaman zamanin shi kuma suka karba suka jinjina mushi akan haka. Kaga anan naka zo ana lissafa malaman kimiyya na wannan zamanin, za a sa Abubakar gumi ne? Ba za a saka shi ba, amma ya san kimiyyar da gargadan abin da yake da bukata. To haka ake so kai ma kar a barka a baya a inda ake da bukata a kai. Misali, je kake bincike dangane da ayar da Allah yake cewa wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qaribin. Je ka geographically kaje ka bincike game da makanin qaribin din nan. Geographically a cikin atlas zaka gano wani abu, ba shi nazo fadi ba yanzu, don haka da zan fadi. Allah ya ce maka an gane wannan da kyau. To ana bukatar mai da'awa ya samu ainihin al-thaqafa al-wasi'iyya, mai da'awa ya san mai duniya take ciki. Mai duniya take ciki, wannan ya hukunta mai duniya take ciki sanda Qur'ani ya sauka. Bayan saukar Qur'ani, mai duniya take ciki, duniyar yau ne take ciki. Shi yasa zaka ga kwararrun malamai waɗanda irin tsoffin malamai, wani ya karantar a primary, ya karantar a secondary, ya zo yana karantarwa a FCE ko poly ko jami'a, sai ga in ya zo da safe baya fara muku lecture. Sai ya ce what is on the media today, kafofin yaɗa labarai yau ne suka ce, sai ya fara tattauna muku tukuna don ya sa ku rinƙa sanin me ake ciki a yau, wani labari ne yau ake ciki, me ake ciki a duniyar yau. Akwai bukatar mai da'awa ya san wani hali ne musulmin duniya suke ciki a yau, wani mataki ne kafiran yau suka dauka dangane da rusa musulunci, munafikan duniya a yau wace hanya suka kullo rusa musulunci, a yau wace hanya ce za a bi a kare ko a daukaka addinin musulunci. Waɗannan abubuwan ba za su yi ba sai ka san me ake ciki a yau. Dan haka aibi ne ga wasu masu da'awa da suke ganin cewa kuskure ne gaba ɗaya su karanta jarida ko su saurari rediyo. In ka dauko matsalar talbijin zaka iya zama kana da shubha saboda talbijin yana da hoto, saboda kaza, saboda kaza, saboda kaza, amma to rediyo ba, wani mai da'awa baya sauraron rediyo, wani mai da'awa baya karanta jarida. Dan haka yana nan yana rayuwa ne kamar shekara 300 da ta wuce a duniya, shiru ba abin da yake shigo mishi. To dan haka in ya zo zauna yana isar da sakon da'awar, karshen ta sai ya rinka maganganun da ke warware junansu, saboda masu sauraron shi ɗan yau ne, shi kuma faɗan shekaran jiya waccan ne. Allah ya kiyaye. To waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka so ainihin mu haskaka dangane da abin da yake da alaƙa da tsarin shiryawar da mai da'awa ya kamata ya yi dangane da ainihin gudanar da ita da'awa ɗin. Ya muke da lokaci don zan shiga wani fage ne wanda yake mai girma. Na? Awa ɗaya rage. Siffofin mai da'awa. Mai da'awa mun faɗi a baya cewa lallai ya zama mumini, ya zama mutumin kirki, ya kuma samu waɗannan siffofi na ainihin izini. Magana dangane da muhimmancin haɗa kan masu da'awa jama'a. Idan kun fahimci suwaye masu da'awa a yadda na bayyana, za ka fahimci kowa mai da'awa ne kenan, sai dai kowa da fannin da ya ɗauka. Misali, likitoci ne na mutane da na dabbobi, sai suka haɗa kai sai suka ɗauki malami da limami a cikin, sai suka ce duk sati wato duk lahadi da asabar za su rinka shiga wasu ƙauyuka domin da'awa. Amma in suka shiga, abu na farko da za su yi shi ne sai su ce wa mutanen ƙauyen duk wanda ke da wata dabba mara lafiya ya kawo ta. Sai a kira veterinary doctors, likitocin dabbobi, sai su kula da waɗannan, su ba su magunguna.
to sai a samu wani dukki da kuma a zaune kai baba baka da akuya ne sai ce ai kafa ta ce take ciwo ban da wata akuya duk awaki na lafiya lau ne sai a ce to likitan mutane ya duba baba su ga an zo an duba su kyauta an duba dabbobin su kyauta an ba su magunguna to liman ko malam da ke tare da su kuma fa sai ya miƙe sai ya tafi da su a shiga cikin gari a je masallacinsu a yi sallah sai ya miƙe sai musu wa'azi kun ga waɗannan yanzu asalin da'awar ba malamai ne suka ƙirƙire ka ba likitoci ne ko to sai ya zama yayin da suka shigo wannan ƙauyen za su gudanar da wannan da'awar akwai kuma wasu ƙwararrun masana game da harkar gona da suka shigo za su taimaka wa mutanen wannan garin su ma sun zo da nasu malamin don su gudanar da da'awa to anan idan ba a yi hankali ba to shedan zai shigo waɗannan sun shigo wannan likitan dabbobi wannan likitan mutane waɗancan kuma sun shigo da likitan gona to kamata ya sai a yi aiki gaba ɗaya shi ne waɗancan su je su yi abin da ya zo da su waɗannan su yi abin da ya zo da su waɗannan sun zo sun yi sallah tare da ku limaminku ya tashi da kuka zo da shi ya yi wa'azi ku dinnan da kuka zo da likitan gona ko kuma ku zauna ku saurari wa'azin kuma ku nuna wa jama'an nan a aikace da a bayanance cewa tare kuke bayan sallah azhar bayan magariba ko kuma ku zo ku gabatar da naku wa'azin amma a'a waɗannan yan izala ne suka je waɗannan yan dariƙa ne suka je waɗannan sai suka ja baya suka ce to ba za mu bi ku sallah ba to yanzu an samu ne an samu ruɗa kwakwalan waɗanda kuka zo kira haka ne ko ba haka ba ko kuma waɗannan sai suka ce su malamin su waɗannan ai ba wani malami ba ne ɗan islamiya ne suka ɗauko mu da ke tare da alaran ma to a wannan halin wannan maganar abin da kake nufi shine masu da'awa su fahimci muhimmancin aikinsu su fahimci junansu dan haka kar su sake su samar da wata tufka da warwara anan kasar zazzau aka samu wata matsala idan ba na manta ba a yankin kasar ikara ko giwa wasu masu da'awa suka je suka musuluntar da maguzawa suka gina musu masallaci suka aje musu malami da limami wanda yake zuwa lokaci lokaci yana ainihin karantar da su to me ya faru sai wasu suka zo sai suka samu waɗannan maguzawan suka ce su ba sun zo su yi musu wa'azi ba ne sun zo ne su gaya musu cewa da musuluncin da waɗancan suka ba su to don masu koma maguzancinsu su kuma irin da'awar da suka zo da ita ke haka sai maguzawan nan suka ruɗe afwan musulmin nan suka ruɗe don musulmi ne sai suka ruɗe me ya faru to yaya wani musulmi zai zo ya ce da musuluncin da musulmi kaza ya bamu gwamna mu koma maguzancin da muka baro kaga yanzu wannan wata siyasa ce da ke faruwa a cikin gari ko tsakanin wane da wane madadin ya fahimci cewa wannan da ya shiga musulunci shi yanzu ya shiga musulunci ne ba ya shiga ɗariƙar wane ko ƙungiyar wane ba ne don haka a bar shi ya yi musulunci amma sai kowa ya zo ya amfani da siyasar shi wajen a kaɗa tunaninsu irin wannan ya sa da yawanci wasu sun bar addinin musulunci me ya hana waɗannan da suka zo su ce musu musuluncin da waɗancan suka baku ba mai kyau ba ne bari mu baku mai kyau in ma haka ne ko amma sai suka ce musu musuluncin da suka basu ba mai kyau ba ne don haka gwamnati su koma maguzancinsu to abin da muke nufi da haɗin kan masu da'awa mu ba ma nufin cewa wani ya yargaza ƙungiyar shi shiga ƙungiyar wani wanda su ƴan ƙungiyoyi da ƴan ɗariƙo abin da suke so shine wane ya yargaza tashi ɗariƙa ya zo ya shiga ta wannan wannan ya yargaza ƙungiyar shi a'a in dai ƙungiyar addini ce kai ci gaba da yi shi ma ya ci gaba da yi amma ku san cewa Allah kuke wa aiki idan ɗariƙar addini ce kai ci gaba da yi shi ma ya ci gaba da yi ku san cewa Allah kuke wa aiki idan kuma ba addini ba ce ku rusa su ku yi wa addini aiki to in kuna yi wa addini aiki ko ka samu wane ya riga ka sai kai murna me ya ma in kun zo da magunguna da naku likitan kuka ga nasu likitan yana ci gaba da aiki magunguna za su ƙare mishi sai ku ce to dama ga magani ma mun ƙaro sai wannan ya ƙara danƙon zumunta tsakanin ku da waɗanda suka riga ku sannan mutanen ƙauyen su karɓe ku gaba ɗaya wannan ba zai yi ba sai in ya zama kaɗai Allah ake wa aiki amma in ya zama kule wa kanku aiki ne to dole ne kowa ya yi tunanin cewa ni na fara zuwa ƙauye kaza saboda zai rubuta takariri zai rubuta rahoto ni ne musulunta da mutane kaza kauye kaza ni ne kaza kauye kaza ni ne kaza amma duk wanda yayin Allah yake wa ba wai dan yazo yayi ne ya rubuta rahoto ba to babu shakka wannan zai murna in ya samu wani ya riga shi kuma zai karfafe shi to wannan hadin kai na masu da'awa da ake magana kunga ga waɗannan kenan kungiyar likitoci da kungiyar likitoci balle kuma malamai da malamai wasu malaman sun riga wasu malaman zuwa kauye kaza sai suka same su sun rarraba musu alqur'ani alqur'anin sun kare su kuma waɗannan sun zo da kasusuwa sai su kira waɗannan malaman da suka riga su sai su ce to ku karɓi waɗannan kasusuwan ku ƙara ku rarraba musu ba wai mu ku ba mu dama to mu ma mu yi ba a'a domin aikin Allah ne ina fatar mun gane to irin wannan haɗin kan yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma da'awa sai da haƙuri da juna haƙuri da juna a cikin da'awa shine kowa da fannin da ya ɗauka kada wani ya rena wa wani nashi fannin misali al-Imam Malik yana da'awa wajen karantar da Al-Qur'ani da Sunna Layth ibn Sa'd shi kuma bangaren da'awar da ya ɗauka sai ya koma kasuwanci yana gina masallatai da makarantu yana sai malamai abinci shin Malik da'awa yake ko ba da'awa yake ba da'awa yake Layth da'awa yake ko ba da'awa yake ba da'awa yake domin kai malami da ka zauna kullum kana karantar da muwatta randa aka ce za a gina masallaci baka da kotaro haka ne wanda ya kawo kuɗi aka gina bai yi da'awa ba ya yi da'awa wanda ya sayo muwatta katango ne ya kawo majalisinka aka raba bai yi da'awa ba ya yi da'awa to don haka yana daga cikin fahimtar juna da fahimtar da muhimmanta aikin juna shine masu kuɗi da suke ba da filaye da suke gina masallatai da makarantu su san cewa da'awa suke yi kuma aikinsu bai gaza bai fi na malamin da ke karantarwa ba malamin da ke karantarwa ya san cewa da'awa yake kuma aikin shi bai gaza kuma bai fi aikin da mai kuɗi yake da ya ba da fili ko ya gina masallaci ba sai a fahimci ne cewa ana haɗa ƙarfi da ƙarfe ne don a taimaki addinin musulunci idan kun gane wannan da wannan tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gina musulunci annabi ya zo da karatu ya zo da ilimi ya zo da iyawa ya zo da kwarewa ya zo da hikima sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu sahabbai su kuma kowa ya zo da irin abin da Allah ya mai baiwa sayyidina Usman shi kuma sai ya zo da dukiya Abubakar ya zo da dukiya da goyon baya Khadija ta zo da dukiya da goyon baya Umar fa ya zo da ƙarfi tsohon dan daba ne da shi da Hamza sai suka zo da wannan gudunmawar mecece gudunmawar da Aliyu ya zo da ita jarumta ya zo da ita don haka matsala sai matsala sai a ce Aliyu tafi ka nemo kaza zai shiga cikin daji shi kadai ya san inda zai nemo waɗannan irin nau'uka na mutane da suka haɗu su suka yi abin da muka gada akan ad-da'watul islamiyya da'awar musulunci da magada su suka haɗu suka kafa ta shi yasa Sa'ad da Abu Talib ya rasu Khadija ta rasu annabi ya samu kunci a rayuwar shi me yasa saboda sun tare wani janibi daga cikin janibin da ke taimakawa da'awa ta gudana idan kun fahimci wannan muna ba da shawara akan sadda ka zauna kana tafsirin alqur'ani zallan tafsiri kake baka karantar da hadisi da fiqh da larabci to in ka je ne ya zage shi kuma larabci ke ta karantarwa kar ka zo kana suka shi kace ya za a yi ta karantar da wani abu ba qur'ani ba a'a in ba karantar da larabcin nan ba to wannan qur'anin ba za a fahimce shi ba dan haka idan malamai za su gane wannan isu to matsala za ta yi sauki wani malamin ya zage ne yake karantarwa shi a islamiyya yake da'awa ko kun san ka je kana karantarwa islamiyya da'awa ce mai girma don kana tarbiyyar ƴaƴan musulmi tashi akan imani da aqida da tafarki kyakkyawa ko kun san cewa an kuka bar islamiyya ga mutane marasa manufa za su wayi gari yaran ma su zama ba su da manufa to a ƙarƙashin wannan babu shakka ana buƙatar masu da'awa su fahimci junansu wani mai da'awar yana da sauƙin hali sauƙin halin da har ya kai in a wurin da wani mai da'awa mai kaushin hali yake za a rena shi wani mai da'awar ya kasance mai kaushin hali kaushin halin da inda ya samu kanshi a wurin da mai sauƙin halin yake za a watsa wannan yana nuna ƙwarewar waɗannan masu da'awa misali wani mai da'awar yana zaune a garin da yake a hankali ake bi da su da an bi da su da zafi sai su watsa to in wani mai daukan zafi yaji kai ya ce wannan ya dauki tafarki irin na sufaye ko tafarki irin na murji'a ya cika sauki da yawa ya bashi uzuri ya kuma dubi muhimmancin aikin shi shi kuma wannan da yake tafiyar da jama'a shi da sauki dan haka ya cancanta sai ji wani mai daukan zafi shi kuma kare dauka yo ai sai su watsa a su kuma wadancan mutanen wurin in ba haka aka tafi da su ba aka farfashe ko tafiyar ba za ta yi ba yayin da aka dauko wannan tafarkin aka sa a garin da wanda yake sai su watsa wannan shike mutum ba da uzuri da fahimtar juna da muhimmantar da aikin juna to irin wannan halin in akwai abin da mai da'awa ya gani game da wani mai fahimta ba da ke gari kaza ko anguwa kaza ko wuri kaza kamata yayi kokari yayi amfani da basira wajen samun shi dan su fahimci juna kafin wani ya sani to amma menene yake kawo rashin hakuri da juna da rashin fahimtar juna da kuma rashin haɗin kai tsakanin mai da'awa masu da'awa ni a fahimta ta babban abu shine jin gulma da kuma sauraron gulma su wane ne suke kawo gulman nan su ne ɗalibai idan aka fahimci wannan to sai kai maganin kada ka buɗe wa ɗalibanka da masu sauraron wa'azinka kawo gulma da kawo hira idan ba haka ba za su munana zuciyarka game da ɗan uwanka mai da'awa baka taɓa ganin wani ba amma baka san shi baka taɓa ganin shi ba amma kana da naƙari akan da'awar shi me yasa saboda kadai irin yadda aka kawo maka haka kai hukunci kai kuma ba wakili ne Allah ya wakilta ka akan kai hukunci akan wani ba sannan abu na ƙarshe da nake son tattauna mana a yau dan haka wannan ya hukunta laccatawa sai ka kai mako mai zuwa kenan insha Allah cewa sai da hakuri da jarabawar Allah da'awa sai da hakuri da jarabawar Allah babu shakka jarabawa iri-iri ce misali domin in tafi da mu tare da lokacinmu da yanayinmu da zamaninmu yanzu na daga cikin jarabawar Allah da ta faɗo wa malaman sunna na Najeriya shine ƴan shi'a suna bi suna kashe malaman sunna to yanzu wannan jarabawa ce wanda bai shirya fagen da'awa ba to sai ya tsorata sai ce to ya daina da'awar ko kuma ya daina magana a kan shi'a to bai haƙuri da jarabawar Allah ba kenan dole a ci gaba da da'awar a yadda take dole ne na fatan mun gane na ɗaya kenan Annabi Zakariya ya yi wa'azi da shi da ɗan shi Yahaya Yahudawa sun kama su sun yanke kansu sun zuba a cikin rami a cikin masallacin wannan ɗabi'ar sai ta buɗe wa Yahudawa ƙofar kashe annabawa masu wa'azi har inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun duk sanda wani manzo ko annabi ya zo muku da abin da bai daidai da son zuciyarku ba ku kashe wasu ku ƙaryata su Ibn Kasirin ya ce a rana ɗaya sai Yahudawa su kashe annabawa 300 kuma su je su buɗe kasuwarsu kamar ba a yi mutuwa ba ma a garin wanda ya kamata ko an annabi ɗaya ya rasu a garin ma a ce an shigo garin an ga jimame ko mutuwa ma to sai su kwantar da annabi 300 don annabawa cikin bani Isra'ila kamar yadda malamai suke a musulunci kowace anguwa ka je zaka samu malamai da limamai to haka kowace anguwa ka je kowane gari ka je kowane layi ka je akwai malamai akwai annabawa to akwai kuma annabawa a cikin su to dan haka rana ɗaya a gari ɗaya sai su kashe annabi 300 kuma su je su buɗe kasuwa su ci kasuwarsu kamar yadda aka saba ka karanta cikin Alkur'ani ka ji wani mutum mai suna Tubba da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa qaumu tubba din nan malaman tafsiri suka ce wani sarki ne na gargajiya sai masu wa'azi suka zo suka yi mai wa'azi sai ya karɓi addinin musulunci da ya karɓi addinin musulunci sai ya miƙe yake shi zai yi wa'azi da suka kama shi suka danna kanshi cikin wata rijiya sai da ya mutu sannan sai suka ja ƙasa suka rufe suka ce su ba a wa'azi a garinsu balle a ce sarkin garin ya musulunta ba su yadda ba wannan ya hana a samar da masu wa'azi a garin to abinda nake cewa anan shine dole ne masu da'awa su yi hakuri da dukkan wata jarabawa wato gwadawa ce kisan malam Ja'far da kisan malam Umar Allah ya gafarta musu wannan wata allura ce da ta kamata ta zaburar da masu da'awa cewa shi akan gaskiya suke wata allura ce da aka yi wa matasa akan ashe lallai su tashi su samar da makwatan waɗannan malaman ashe in an gane haka to an ci jarabawar kenan amma in baban ka yayi same ka ko kanwanka ko yakka kace ka ga ana kashe malamai to ka dole wa'azin nan wallahi ka tashi mun gudu hijira mu bagare sai kace to fa to bari in yi nazari sai kawai sai ga komai bisa fiyare kawai kun bace an zo an taru za a yi karatu za a yi tafsiri za a yi hadisi za a yi kaza ina malam ce ba san da malam ya baya ya ai ba a ya yi gudun hijira da babu lada a nan bai ci jarabawa ba don haka ku san wannan jama'a na biyu karanci na mabiya wannan ma jarabawa ce ka zo kai wa'azi ba wanda zai bi ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna mishi annabawan da suka gabata yaga wani annabi ya zo ya yi wa'azi jama'a ba su wuce 10 ba wani kuma jama'a tashi ba su wuce 8 ba wani ba su wuce 7 wani ba su wuce 3 ba wani ba su wuce wani 2 wani 1 wani annabin ya zo har ya wuce ba wanda ya bi shi bai da mata bai da ɗa da ɗan shi da matan shi ma ba su bi shi ba kenan dan haka bai da mabiyi ya zama wa'azin shi kakaf ba wanda ya bi shi ko matan shi ko ɗan shi ba su bi shi ba wannan jarabawa ce ko ba jarabawa ba wannan za ta sa ya ce ba zai daina wa'azi wani annabin kuma fa yana da jama'a da yawa amma fitinannu ne kamar annabi Musa Allah ya haɗa mishi mabiya masu ɗimbin yawa amma sai suka zama akwai fitinannu akwai ɗan fikife a cikinsu duk inda Allah ya faɗi wata magana sai sun mai da baka duk inda aka ce su yi kaza sai sun yi abin da ba daidai ba ce musu aka yi su yanka saniya amma da don su je su yanka saniya suka zo suka yi ta tambayar kwakwa yaya aka yi yaya kaza har sai da kyar suka tambayi abin da ya ba su wahala suka iya aikatawa suka yi laifi aka ce su shiga gari suna tasbihi suna tuba su rusunar da kansu su shiga cikin madadi suka ce to sai kowa ya zauna yana jan gindi yana jan duwawu madadin zikirin kuma ya koma yana bakan magana da haka suka shiga Bani Isra'ila ga yawan mabiya amma fitinannu akwai yan tikiti akwai area da yawa a ciki ga yawan mabiya ga rashin godiyar Allah mutanen da suka je suka zauna suna shan ruwa ruwan da ke bubbugowa tsakanin yashi da duwatsu tataccen ruwa kenan ya fi suwan wata ga soyayyun yan shila kamar tantabaru ga darfa ta fi zuma abincin da suke ci kenan sai suka ce gaskiya su an wulakanta su ya za a aje su su rinka cin nama suna shan zuma ai wannan wulakanci sai ne kuke so kuje suka ce su doya suke so su ci da gwaza da walahan da dankali da rogo ai wannan wulakanci ne nama da zuma ai an wulakanta su ka gani wannan jarabawa ce ko to akwai ne da'awar da zai samu kanshi a halin yana da mabiya masu yawa amma mabiyan marasa jin magana kada ya fasa da'awa saboda haka akwai wanda kuma zai rubu da yawan mabiya sai ta faro ta ana kabbara yana faro ta ana kabbara yana faro ta ana kabbara ba abin da ya shafe shi saboda mai saboda yana ganin taro to wannan ma bai ci jarabawa ba dan haka iya gudanarwa game da wannan jarabawa ka yi hakuri game da karancin mabiya sannan ka iya jurewa yawan mabiya karancin mabiya baya nuna ƙaryarka yawan mabiya kuma baya nuna gaskiyarka ka rinka neman dacewa a wurin Allah na biyu talauci na daga jarabawar Allah a fagen da'awa akwai wani ya daɗe yana da'awa amma ya fi kowa talauci kamar wa kamar ibnul qayyim saboda fatara da talauci da rashi wai takaddar da zai rubuta littafi ma zai da kuɗin siyanta yana da abin da zai rubuta amma kudin takardar ne ya gagara talauci sai ya ce don haka yake matse kalmomin shi yakan yi kalmomi dunkulallu saboda yana so ya rubuta babban littafi amma in ya saki duk abin da ya sani sai takaddun su kare kuma bai da kudi dan haka sai ya rinka tattakura kalmomin shi alki ya tabbata ga Allah wannan aka samu mishi computer a ce rubuta abin da kaso da ba a san mujalladi ne zabi ma'ad zai zama majama wai fa zabi ma'ad ya rubuta shi ne ya je aikin haji ya gama haji ya gama umara ba abin da zai kafin haji shine ya rubuta zabi ma'ad da ka wai irin da maganin zaman banza din nan irin mun yi tafiya mun rasa dan abin da zamu sai mu ce aka 40 hadisi mufassara shi aka ahlali mufassara to shi kuma wai a dan kawo ya dan yadin ne shine yayi zabi ma'ad ya ce ayi hakuri mujalladi 6 wai ma hakuri yake bayarwa wanda kai kuma gaba ɗaya in ka iya zabi ma'ad duk garin da ka shiga yau a duniya kai liman ne har makka in ka iya zabi ma'ad ko makka ka je kai malami ne amma shi kuma wai ya rasa abin da zai nema irin dan cike lokacin nan ka dubi al-imam al-munziri wai yayi tafiya ne bukatar shi bata biya ba kuma ya makale ya kasa dawowa gida wai shi ne ya rubuta littafin at-targhib wa tarhib da ka ya rasa me zai ya makale ba yadda zai dawo zai ce to bari ya rubuta littafin at-targhib wa tarhib shi ne ya rubuta shi da ka yanzu ka haddace shi sunan ka babban malamin hadisi a duniya talauci yana daga cikin jarabawar da Allah yake jarabta wasu mutane balle masu da'awa to wannan jarabawar ta ci faruwa lokacin da zaka ga kai ka dade kana yi baka samu ko kai sai kaga wani ya taso kwana biyu an gina mai katon masallaci an gina mai katon makaranta da wata katon jiji yana yawo da ita da area da jiniya kai kuma da ka karantar da shi islamiya fa ba wanda ya san ka ma a garin to sai ka hakura da wannan hakuri da wannan talauci shine cin jarabawar sannan wadata idan baka yi hankali ba wadata sai ta zama maka fitina mai da'awa dole ya taka tsantsan game da wadata in ba haka ba sai ta hana shi da'awa ko kuma ta karkatar da shi kun ga hikimar Allah kenan kuma kun ga iyawar Allah yadda yake jarabta da talauci yake kuma jarabta da talauci haka yake bani Isra'ila wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at aka jarabce su da kyawawan abubuwa da munanan abubuwa waɗannan abubuwan guda biyu jama'a a wannan zamanin in mutum da ya hankali ba sai su zai bar da'awa zaka tuka zaka fita da'awa sai a ce maka danka ba lafiya sannan babu abincin da za a yi to yanzu da wanne zaka ji koda ka zauna da mara lafiya ko kuwa da cefa nan kuma baka da idda zaka samu kaga anan dole yana buƙatar dole ka tsaya kai tunani irin waɗannan matsalolin in ka samu kanka a ciki wata hanya zaka duka gudanar da su kuma da'awarka ta ci gaba to sannan wadata jama'a na daga fitinar da ke jarabtuwa da yawa masu da'awa wadata yau akwai masu da'awa yawa sun wadatu to anan dole ne mai da'awa sai ya san yaya zai sarrafa wannan wadata in ta faru ka duba ɗan fodiyo tare da wadata da ya samu kanshi amma bai bar wadatar nan ta lalata gidan shi ba a gidan Bello ya fito ya zama malami a gidan Asma'u ta fito ta zama malama kuna jin babu abubuwan da ke shagaltarwa a wannan zamanin akwai babu abubuwan da ke hana samari zama abin da Bello ya zama akwai babu abubuwan da ke hana ɗan mata zama abin da Asma'u ta zama akwai don haka idan kai mai da'awa ne sai ka yi tsayin daka idan ba haka ba talauci ko da ko wadata to zai hana ka gudanar da da'awa sannan ɗaukaka da ƙasƙanci mai da'awa kamar Ibn al-Qayyim da na faɗa mana ya taɓa samun kanshi a hali na ainihin rashi rashin da ya zama aikin hajji yake so ya je jama'a amma ta gagara ya je Ibn al-Qayyim yana so ya je aikin hajji ba yadda zai je sai ya share ƙafa ya tafi anan Ibn al-Qayyim ba zai iya tafiya fadar gwamnatin sine ya je nemi kujerar hajji ba zai iya zuwa to yau wasu masu da'awa yanzu saura watanni kaɗan a fara aikin hajji yanzu wani yana nan daga ofishi zuwa ofishi daga gidan gwamnati zuwa gidan gwamnati yana roƙon yadda za a ba shi kujerar da zai tafi umara ko zai tafi aikin hajji zama hajji ba farilla ba ce sai in kai kana da hali don haka in wani ya baka ma baka zama farilla ba ana baka kujerar hajji yanzu sai kai kwana da ita ka je ka sai kaya ka zuba a shagon har yanzu baka zama farilla ba sai ran da kai da kanka ka samu ba wani ya samu maka ba.
ta dani ba ka maka wa kanka ka zubar da mutuncin ka nan ka zubar da mutuncin ka nan daukaka daukaka idan ba ka hankali a harkar da'awa sai ka rusa ka sai da'awar ka daina yanzu annabi Sulaiman ya samu ne ya samu daukaka annabi Yusuf ya samu ne ya samu daukaka waɗannan daukaka da suka samu ya hana su su gudanar da da'awa ya hana ba annabi Dawuda ya samu daukaka saboda haka yana daga cikin aidi bari zan buga kyakkyawan misali tunda yanzu muna wata cibiya ce ta ilimi yanzu da zaka bincika ina wanda ya amir na NSS shekara 10 da ta wuce nan ko shekara 30 a lokacin su ake gwagwarmaya ana cewa wallahi za a yi shahada eh ana tuma yanzu ka je ka same shi a wani office a ya zama permanent secretary ko SSG ko minister ya askage mun ya tace wanda inda bai ce ka manta anya a ni ba amir bane wannan ni amir kai kai ina ni ba menene ne kake bukata ba kai ne amir kondo campus abu 1979 a kai kai ina ne mai digirma na gama ya ma kai ce ma ya na fita daga abu dan ka danganta shi ga musulunci ya lalace me yasa daukaka ta sa ya bar da'awa yana sai da muka kirga muna da ministocin ilimi guda hudu ko guda biyar a Najeriya dukkan su umara ne na MSS daga ciki akwai professor Balotin Bafatuwa sama amir ne na MSS sai da yana professor ilimi sai da yana ministan ilimi na Najeriya amma wacce gudunmawa ya gabatarwa da tsarin musulunci a cikin harkar ilimi ta Najeriya shi yasa wani lokacin MSS in suka tayi za su yi hayaniya tsaffafin malaman jami'a da profession da suka daɗe sai ce kakai mana hayaniyar banza irin ku sun zo sun yi wannan rashin kunya sun wuce mun je mun ga sun zama yan iska dama nan kawai kuna amfani da addini ne don kawai ku biya buƙatar ku saboda haka ɗaukaka in ba ka hankali da ita ba sai ka sa ka lalace wallahi MSS ba ƙaramin da'awa take ba domin ba dan MSS ba da ikon Allah da ba a san bala'in da jami'o'i da makarantun Najeriya za su fara ba shi yasa wani taro na MSS da muka yi na ƙarshe a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Yola yau shekara ɗaya da rabi ko biyu aka zo ma ana tattaunawa wai ma wane ne dan MSS tukuna domin da tunanin dan MSS shine wanda ke jami'a yake musulunci tunanin ya faɗaɗa FCE Polytechnic Secondary to yanzu an ce Muslim Student Society to Muslim Student Society wancan almajirin da ya zauna ko ɗan ɗan zai shi ba Muslim Student Society ba ne yanzu ma dole a mai rijista a jiya ce Allah ramma muna sa reshen MSS a makarantar Allonka tunda shi na Muslim student ne ko ba MSS ba ne shi na MSS ne Allah ramma shi ne petrol ina fatar mun gane wannan ƙungiya ta MSS albarkar ta tana da yawa amma abin da muke fata shi ne waɗannan MSS in sun samu ɗaukaka su rinka amfani da wannan ɗaukakar da suka samu su ɗaga musulunci yanzu GC na makarantar nan ɗan MSS ne GC na makarantar nan ɗan MSS ne GC na University Maiduguri ɗan MSS ne GC na BUK ɗan MSS ne GC na Banke Biyu Sokoto ɗan MSS ne GC na Fruit Yola ɗan MSS ne a to muna son mu ga MSS ya kamata a ga MSS ɗan majalisu da dama waɗanda suka gabata waɗanda suka shugabanci majalisun jihohi da yawa a nan arewa da ƙasashen yarabawa da yawa MSS ne wasu ma umara'u ne kaga ɗaukaka in baka hankali ba sai ka saka daina da'awa to babban abu shine sai ana neman gandakatar a wurin Allah sannan da ƙoƙarin tsarkake zuciya ya zama dan Allah ake in ba haka ba to ga Allah ya lalata ka Allah ya kiyaye jama'a zan saurara a nan insha Allah ta'ala saboda amsa tambayoyi mako mai zuwa a nan ne za a wargaje yau duk muqaddima ce akai in Allah madaukakin sarki ya kai mako mai zuwa zan tashi akan abubuwan da ke karya da'awa me yake karya da'awa sannan zan yi magana akan da'awa sai da da'awa insha Allah kuma zan yi magana hanyoyin da ya kamata da'awa ta ainihin wato gudanu da kuma yadda da inda ya kamata a gudanar da da'awar don haka in Allah ya so wannan wani fage ne wanda mun yi shi a matsayin shimfiɗa Allah madaukakin sarki ya sa albarka da ba mu ladan abubuwan da muka ainihin tattauna insha Allah kuma tambayoyin nan na alƙawari duk zan amsa su sai dai ba yau ba insha Allah wa amsa su gaba ɗayan su don haka zamu amsa abin da ya samu a yanzu in muka zo mako mai zuwa sai mu fara da amsa tambayoyin kuma mu cike da amsa tambayoyi insha Allah
ina ganin malam da tunda kai nazarin wasu ko to da ɗaurin karanta mun ko to sai ka ɗaurin karanta mun wasu haka suna abin nan insha Allah ƙarfina ne yanzu ɗaya sauran kwata? Sha biyu sauran kwata lallai tambayoyi su ma za su ji jiki ke
na wannan ya ce muna ƙoƙari domin wayar da kan mutane game da da'awa motsa da bai ne kuma sai wanda muke ma wa'azi suna ganin ba mu isa ba suna ganin cewa mu ƙananan yara ne kuma musulma musulmai ne yankunmu ya za ka yi ya za ni da irin wannan
to wai suna da'awa ne sai dai kuma inda suka je suke da'awar sai ya zan an rena su wannan yana daga abubuwan da za mu tattauna mako mai zuwa insha Allah wato yana daga cikin abin da ya kamata mai da'awa ya yi shine ya yi aiki da fahimta da hikima na daga cikin hikima a harkar da'awa idan na ga in na je ne wa suwa na wa'azi misali a saurara jama'a Amir na NSS in ya ce zai tara lecturers na university ya musu wa'azi za su saurare shi za su ga cewa ah waye ne wannan yaron da ya samu F a sifata misali ko idan dai zai shigo haka sai ka tafi ka samu limamin masallacin makarantar ko wani malami da za su karrama shi su martaba shi sai ka amfani da shi sai zama maka hanyar da sakonka zai isa inda gyara kake so kamar wani lokacin matsala ce take faruwa kun tafi za ku wa'azi ne a wani ƙauye misali sai mutanen ƙauyen sai suka ga wasu ƴan yara ne suka zo to wannan kuma shi ma yana nuna ba ku nazarci ƙauyen ba kenan kafin ku je kamata ya in kuka tashi tafiya wa'azi jama'a sai ku furta a ɗibi matasa a ɗibi dattawa idan haka je inda aka taru in kuka ga cewa wannan taron matasa sun fi yawa sai ku ce to shikenan malam wani zai mana wa'azi amma ga malamin mu zai bude da addu'a shi wannan dattijon da zai ku bashi bude fili da addu'a da rufewa da addu'a sai a samu wani matashi sai ya wa'azi saboda matasa ne sai zan an samu tanasuk an samu fahimtar juna tsakanin waɗanda ke saurare da wanda ke wa'azi in kuwa zama haka sun haka ne fa kuka je kuka ga dattawa sun taru sai a ce to ga wani ɗan yaro nan kun gan shi a shekarar shi 18 ya haddace Qur'ani zai bude mana da karatun Qur'ani ya tashi ya ranga da qira'a da kawan ne su yi tsumati kuna ya sai a tashi wani tsoho irin su sai ya wa'azi sai ce kai mutanen nan akwai karatu kai kaga ɗan ɗibigin cikin su ma malam ko hikimar kenan dan haka kamata ya ku yi ka furtawa in za ku tafi na wannan ya ce don Allah malam shin mutu za ta iya zuwa gurin namiji karatun zaure wanda ta za ta iya zuwa wurin namiji karatun zaure za ta iya zuwa in har ya zama akwai jama'a a wurin ko kuma akwai mata tattara a wurin misali ai an samu daga cikin malamai sahabbai suna karantar da mata daga cikin mata suna karantar da maza saboda haka abinda kake cewa yanzu tana so za ta je ta karanta risala a wurin wani malamin shiƙu na zaure sai suka tafi da ita da mijinta ko da ita da kaninta ko da wani dan uwanta ko kuma suka tafi taron mata ne suka je suka zauna malamin ya karantar da su babu laifi amma a ce ki je ki zauna ke da shi a zaure wannan bai halatta ba lallai sai a nemi wani wanda zai zan yana tare da ke mijinki ko muharramin ki na'am
ina hukuncin malam magana malam Abubakar Gumi wanda ke cewa duk wanda ba shi da manhaja ba shi da addini wato ya yi musulunci
babu shakka ban san wannan magana malam ya faɗe ta ba amma ya faɗe ta daidai ce cewa duk wanda bai da manhaja ba shi da addini duk wanda bai da manhaja ba shi da addini gaskiya ce amma ban san ingancin danganta ta ga ainihin malam ba amma in har ya faɗe ta gaskiya ne don duk mutumin da bai da manhaja to shi ne bai da mafita ba shi da manufa ba shi da abin da yake tafiya a kai kenan to duk mutumin da haka kawai yake yana da aya ba a bisa kowace mazhaba ba ba shi da addini kenan don ma'anar mazhaba ana shi ne addini amma in ana nufin mutumin da bai riƙe malikiya ko shafi'iyya ko hanafiya ba ba shi da addini in haka ake nufi ta wannan magana ba daidai ba ce kai tsaye domin wannan magana ba ta wuce in a haka ma'anarta take ba ta wuce ma'anar maganar Tijjani ba
da yake cewa rayuwar mutane ta tafi a banza sai wadanda suka yi salatin fati. In dai haka ne ma'ana ka tafi irin su dai maganar banza ce. Ina fatar mun gane. Kuma abin da mutane ba su gane ba. Shi bin Alkur'ani da Sunna, bin Alkur'ani da Sunna ai shi ma mazhabi ne. Wanda wasu sun yi aiki da shi, wanda ya fara aiki da wannan mazhabin shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan sahabbai suka zo suka yi aiki da wannan mazhabin. To mutumin da yake shi ba wata mazhaba sai a ce mai kake nufi da ba wata mazhaba, kana nufin ba za ka bi Malikiya ba, za ka bi Shafi'iyya ba, za ka bi kaza ba, sai ya ce eh, sai a ce ba kanka farau ba. Annabi da sahabbai sun riga ka akan haka. In ka yace yana nufin shi da'awar shi gaba ɗaya tafiya yake kawai, to tafiya a me ita shi kawai da'awa. To wannan akwai masu wannan majama su ne Ibn Arabi al-Hakim al-Ta'i. Wannan ita ce shi ne hanyar da ya ɗauka, yake shi da Qur'ani da hadisi da Bible da gidan kumburbura kunki yake duk ɗaya ne. Yake adinu bidinul hubbi anna tawajjaha raka'ibuhu fi ad-din dini wa imani, yake duk daidai ne, duk manhajina ne. To irin wannan karkatar kashi Ibn Arabi ne misali, amma dai ka bi tafsiri akai insha Allah. Na'am.
Wannan yara da wata mata ta zuwa ƙauyuka don wa'azi, alhalin da Allah ya hana mace ta zuwa laguru ba kada haramin ta ba.
To wannan matsala ce da ake rikici a kai. Fatawar da nake bayarwa a da, idan an samu wasu mata sun haɗa kansu za su je wani ƙauye su yi da'awa, nakan ce me ya kai sai mata za su je? Maza ne ba sa zuwa, ko kuwa maza ne in sun je ba za a saurare su ba, me ya kawo haka? Babu wata bukata a kai, to dan me za su je? To mata ne za su tafi da'awa, wani zai tafi da matar shi, wani zai tafi da matar shi, wani zai tafi da ƙanwar shi? Wannan ya halatta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin wannan tsari, zai tafi da'awa ya ɗibi matar shi ko matar shi. Sahabbai ma wasu su ɗibi matar su, wani zai da ƙanwar shi, wani zai da yayin shi, wannan duk akan tafi da'awa haka. Amma matsalar da take faruwa yanzu shi ne, an samu mata ne za su haɗa kansu zallar mata sai su tafi su ce za su je su yi da'awa ba tare da muharrami ba. Ko wannan ya halatta? To da a jimin nan ce nakan ce in har bukata ce ta kama, to za mu iya cewa babu laifi. Amma da na ji matsalar ta zama matsalar rikici, sai na ce to ina ba da shawara a haɗa kwamiti na malamai su zauna su yi fatawa game da wannan harkar. Domin idan matsala ta zama irin haka, to fatawar mutum guda ƙara rikita al'amari take. Musamman kamar yadda na faɗi farkon lakcin nan tawa, an samu wasu mata sun haɗa kansu sun kira kansu women in da'awa, suna wannan aiki. To wasu sun yi musu rabin cewa haka bai halatta ba. To ko da na je ne musu lakcin sai na ce to ina ba, don sun yi kuka akan haka. In ce malamai suna wa'azi a kansu, wata a tashi a gwaggwa salita a kushe ta da makamantansu har ta waye gari tana jin kunyar ta miƙe. To idan matsala ta kai irin haka, shawara ita ce sai a ce to a tara malamai waɗanda su ne ake kira malamai, su fitar da mafita guda ɗaya a kan wannan. Sai za an haɗu an tafi a kan wannan mafitar. Misali sai a tattaro malaman da ake ga sun cancanta, in suka zo suka ce wannan aikin da matan suke yi bai halatta ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza, to sai a samu matan nan a zaunar da su a gamsar da su. In suka ce ya halatta saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai dai kaza da kaza, to sai a gyara abubuwan da ake gani sai dai. To shi kenan daga ƙarshe sai ya zama an tafi a bisa tafarki guda ba tare da hayaniya ba. Amma ba haka ban, matan nan suka shiga wani gari suka je suka musuluntar da wani ƙauye. Idan mai ra'ayin cewa bai halatta ya zo, ban ya zo ya ce to musuluncin su bai ba fa irin na ɗazu, kaga an samu baraka. Saboda haka abin da nake cewa shi ne, na daga cikin halin da muka samu kanmu a ƙasar nan tamu Najeriya ita ce matsala dangane da ilimi, akwai ƙarancin kwamitoci irin waɗannan. Waɗanda kuma ake ganin sai zama kwamitoci ne waɗanda ke ƙarƙashin gwamnati, kawai duk sanda suka taru za su fitar da fatawa ne daidai da abin da gwamnati ke so, ba daidai da yadda ya dace da musulunci. Wannan kuma wata fitinar ce ita ma. Amma ni abin da nake gani, wannan matsalar za a iya shawo kanta ta hanyar a samu kamar jami'ar Ahmadu Bello nan, tunda ta saba irin haka. Department na Arabic and Islamic Studies ne ko Department na Education ko Center for Islamic Legal Studies ne, za ce a tattaro malamai su zo su yi fatawa kwakwara a kan wannan, kowa ya zo. Kuma matan nan a ba su dama su ma su yi magana, me yasa kuka fara wannan aikin, me yasa kaza kaza kaza. Haka ake a musulunci jama'a. Allah ya taimaka.
Wannan shi ne rubutu da wani sai ku sakure daga cikin Bible da ni isa da Kristoci cikin barna ce cikin tsakanin da shi da rawani.
Da ya ce za mu zo mu same ta, in kun bi ni bashi mai zuwa, akwai bangaren da na kira shi da hawatin nasara. yana daga cikin abubuwan da daidai ne musulmi ya zauna ya tsamo wasu abubuwa na kazanta da ke cikin babul sai ware su don ya nuna cewa wannan littafin ba shi ne littafin Allah ba da kuke bi. Wannan ita ce laccar Ahmad Bidar wanda ya sa maka is the Bible God's word halin kitabul muqaddas kalamullah shin anya babul littafin Allah ne kuwa Ahmad Bidar. Sannan ina jin a cikin wannan lacca ta shi ko a wata lacca ya zo ya ce 50,000 errors in the Bible. A nan ya rawaito wata magana ta wani Reverend Father ya ce the Bible is the most dangerous book on earth, so keep it under key and lock. Littafin mafi haɗari a duniya shi ne Bible, don haka maganin shi a saka a cikin adaka kuma a kulle shi ka a bar shi ya fito, in ya fito matsala ta faru. Babban malami Sheikh Abdulrahman al-Dimashqiya ya rubuta littafi ya sa mishi Let the Bible Speak, a bar Bible ya faɗi da kanshi ya tsatsamo waɗannan ƙazantocin da ke cikin Bible ya tattara. Wannan ɓangare ne na da'awatin Nasara don a nuna musu ɓarnar da ke cikin littattafansu. Wannan daidai ne, in kun bi mu bashi za mu ainihin kawo wannan mako mai zuwa insha Allah. Na'am.
To malam tuna ne ya rubuta a kofar shagonsa baya a ɗaukin wanda ya ce don samu.
Kai.
Kuma ya tafi akan haka shi na da'awa ne?
Da'awa ce. Kela. Kela kela. Wai kela ne ya rubuta a kofar shago. Ya ce baya ɗinka wanda ya ko tufafi ya wuce idan sawu nan ma da awa ce. In ka zo kuma ka je duniya ya ce a hayo ai wannan ma da sauki. An samu wani malamin hadisi sunan shi Khayyatus Sunna, shi ma tela ne. Ku karanta fa hadisi za ku ji tarihin shi a cikin Sirrul Alamin Nubala. Khayyatus Sunna sunan shi ke lalaka din ke nan. Wai tela sunna. Shi ba na zo na kawo wannan da ya sa maka sanarwa a sai baka ka kawo ya gwada ta yadda kake zo ta sai din karabin kaurin kawai. Wai san ka karaka. Duk da ba ma ka lokaci ba. Ina ba ta an gane. Da ma an kasan za ka haka kuma ka biya yadin ba. Wato aka ce maka kawo mai likafani aka ce mishi ga yadda ake so. Aka ce ana so likafani namiji ayi biyar mace ayi bakwai. Yayi ga malamin hadisi ne ya zo sai yayi guda uku. In ka ce yaya an ce kai guda bakwai ko guda biyar kayi guda uku sai ce haza zuwa sunna. Haka za ku fahimci labu Rasulullah, wannan ita ce sunna, haka aka yi manzon Allah. Sai ce kai baka san sunna ne sai ki gaba da maka wa'azi. Ka kara maka je ka kira wannan daidai ne kike ne kai ko kudin ce zuwa aljiyo zai ce. Khayatus sunna ke nan. Kasashen musulunci da dama za ka je wurin babin salon sai ka ga an sa ba ma haske gemu a nan. Ba ma haske gemu a nan. Na ga za ka je su maka kwastar su maka gyaran ka za su maka gyaran ka ba da ka ce gemu sai ce la haza la yahillu alam tara la ila to ba ka sanar wa mu kuma kofar shago ne ba ma yi. Ba haske gemu a nan dan haske gemu haramun ne. Gowan zamun da ya haske gemu to ɗaya ne da wanda ya haske. Allah ya kiyaye.
Mana ya ce wannan muna son ka yi bayani a kan tasirin da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ke yi a cikin da'awa.
To, wai wajen yaɗa da'awar a yi kiɗa a kira mutane da da'awa
da kiɗa a hotar nan da
a wannan a bar mu za mu zuwa akwai babi mai zaman kanshi. Tasiri da ɓarnar da kiɗa da waƙe-waƙe suke yi da da'awa za mu zo insha Allah. Sai ka ga sista da hijabi da niƙabi tana ɗauke da littafin soyayya kuma a cikin hijabinta, ko ka buɗe global maraminta ka ga CD a ciki na 'yan drama. To za mu zama mai magana insha Allah. Liyaqdi Allahu amma kana mas'ula. Na'am.
Wannan yake menene hukuncin karanta da Qur'ani don mutum ya karɓi kuɗi domin karantarwa?
Karantar da Alƙur'ani mutum ya karɓi kuɗi yana ɗaukar ma'ana. Idan sharaɗi ne ka yi ba za ka karantar ba sai in za a biya ka, wannan bai halatta ba. Amma zuwa suka yi suka ɗauke ka ka zo ba ka karantar mana da Qur'ani sai da ya gama daidaitawa tsaf, sannan duk wata za mu rinka ba ka kafa, wannan babu laifi. Haka sharaɗi a kan karɓar wani abu dangane da karantar da Alƙur'ani shi ne hadisi yake ishara dangane da haramcin shi jama'a. Amma in ba haka ba ka karantar da wani abu na daga Alƙur'ani an kawo wani abu an baka ba wai mashrutun alaihi. Misali ka zo kana karantarwa, da ka zo kana karantarwa sai zama daga ina kake tasowa, daga gyalle su kake tasowa ka tafi tukur-tukur. Kana buƙatar mashin ko baka buƙata? kana bukata to a ce samari ne ko ɗan mata ko wasu mutane ne a tukurtukur suke son ka karantar da su Qur'ani, to na ga ce haramun ne kuma ka karɓi wannan mukafaha da za ta taimake ka don ɗauko kanka daga jallon shi zuwa tukurtukur, sai ka ce to shikenan duk wanda nake da hali zan zo, randa ban da hali fa zan zo ba, shikenan a haka haka sai makarantar ta daidaice. Dan haka sharaɗi ne aka hana, amma in dan sun kawo wannan abu sun baka wanda suka ce ga abin da za mu rinka baka, to wannan shi ne insha Allah.
Malam mutum ne ya samu mata zai aura, amma ba ƙabilarsa ɗaya ba, to yana da ƙima ta maka masa a wurin da'awa, so zai iya barin maganar mutane cewa ka auri na gida ƴar asali kuma ƙabilarka ya aure ta.
To wannan tambaya wai mutum ne ga wata wadda ba ƙabilar shi ba yana so ya aure ta za ta taimaka masa wajen da'awa, amma kuma ga mutanen shi suna ta cewa ai ka aure ƴar asali ƴar gida ya fi. To ni ban ga inda aka ce mata kuna a auri ƴar gida ƴar asali din ya fi, ban taɓa ganin wannan ba kuma ban taɓa ji ba. Domin misali ku saurara jama'a, mafi yawancin matan da Annabi ya aura shi ma ba ƙabilar shi ba ne, don mutane ba su gane mai ƙabila ba. Saboda haka in ana nufin ƙabila wannan bai rabe, wannan Bahaushe, wannan ba Fulatani, wannan Inyamuri, wannan baya hana aure jama'a, domin maƙasudin aure dai shi ne Musulunci. A cikin gidan Annabi kun san akwai da Yahudiya, Yahudawa gidan Annabi guda biyu ne da suka musulunta. Yahudanci kuma yare ne, Yahudanci kuma addini ne, amma Annabi ya auri Safiya, Safiya da Yahudiya ce. Annabi ya auri Juwariya, Juwariya da Yahudiya ce, amma Annabi ya aure ta, suka kyautata imani, suka kyautata mishi wajen da'awa. Saboda haka waccan magana ta mutane maganar banza ce, dama ba ta cewa wai ka auri ƙabilar ka ko kaza ya fi, wannan tayar da ƙabilanci ne kawai wanda babu shi a Musulunci jama'a. Kuma idan ana son maganin wannan sai an tashi an yi aiki a cikin da'awar, shi ne a yamutse ya rabu ya auri Bafulatana, Inyamuri ya auri Kaje, Bafulatani ya auri Katar, shuɗe gaba ɗaya shi ne kawai ya ra'ayi wallahi. Shi ne abin da suka yi jama'a, in ba haka ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙabila ɗaya ba ne, ƙabilun mabambanta, yarurruka ne daban-daban. Yanzu Abu Huraira Balarabe ne, amma ba irin larabcin Annabi yake yi ba. Sayyidina Umar shi ma yana da larabcin da ba irin na Annabi ba. Haka Abu Bakr, wannan Adawi ne, wannan Taimi ne, wannan kuma Hashimi ne. To na ka ce za a ɗauko irin wannan ba za ta yi kyau ba, don in ka taho cikin Hausawan kuma sai a ce to wannan Bakatsi ne, wannan kuma ba Kano ne, to haka je Kano kuma sai a ce wannan yan jikin dare ne, waɗannan yan Hadeja ne, waɗannan yan Kura ne, to haka sai kuma sai a ce wannan ba Zazzabi ne, na ina na Kaciya ne, wannan ba Maso ba ne, to wannan irin wannan shar'i ne jama'a, wannan ba zai kai mu ga ko ina ba. Don haka duk wanda ka ga ta dace ka aure ta a bisa sharaɗin da shari'a ta kawo na addini da ɗabi'a ka aure ta. Kuma in da za a yi hakan kamar yadda na ce, yanzu misali Bafulatani sai ya auri Inyamura, idan suka haifi ɗa sai su ba bayan rabi, shi kuma in suka haihu sai ya ɗauki Kaje ya ba, sai a yamu sai ɗan da za a haifa na bakwai shi ya sunan shi, shi ma bai san sunan shi ba, rana ni maganin kowa ke ai da bakin kowa, shi ma bai san sunan shi ba, kawai na ka taba shi ne zai ce shi musulmi ne, to shi kenan huwa sammaku ne musulmi na, an zauna lafiya. Allah kiyaye. Na'am.
Mara aya da magana akan ruhi a cikin Isra'i.
Na'am.
Ya ke nufi da kalil a cikin ayar.
So, ban gane tambayar ba. Aya da ke magana ruhi a cikin Isra'i.
Ya ke nufi da kalil a cikin ayar.
Wata aya ce to ina alaramomin nan.
Ina san kuma ba ku yi mai Allah kalila.
Was'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Wa me ake nufi da kalil din? Wallahu a'lam. Abinda Allah madaukakin sarki ke faɗi a ƙarƙashin wannan aya, kamar da hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Bukhari daga sahabi Abdullah ibn Mas'ud, yace suna cikin tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina, sai suka zo za su wuce Yahudawa, sai Yahudawa suka ainihin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi mishi tambaya game da rai, da suka tambaye shi game da rai sai ya saddaka ya shiru. Ibn Mas'ud yace sai magana wa'ayi yake mishi, can sai muka je na karanta wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi, a wata qira'a haka tazo a riwayar hadisin wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, awata wama utu min al-ilm illa qalila awata wama utita min al-ilm illa qalila anan yana nuna mana cewa wannan ayar da ta zo tana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma yahudawa wama utita min al-ilm ba a baka ilimi ba sai kadan wama utita ba a baku ko musulmi sai kadan wama utu ba a basu su yahudawa ba sai kadan to kalmar kalil din ake tambaya me take ma'anar kalmar kalil din nan wallahi alamu a yadda ka jita shine ma'anarta isharar akan cewa karka bugi kirji dama ilimin da aka baka ba ya kai ya koma da zaka iya amsa komai bane karku bugi kirji ko yahudawa ilimin da aka baku ba ya kai ya koma da zaku kure sanin komai daga haka abin da baku sani ba ku dauka kowa ma bai sani ba haka kuma musulmi wallahi alamu amma ta kuka karanta tafsirin ibnu kathir na'am
dan Allah malam ciyarwa da saduwa da tattara da makamantansu shine haƙin aure kawai sai ran sihira take fuska magana mai dadi ka kalle shi ka dadi ko ka kalle daga banka ya fada shi ba shi a cikin haƙin aure
ha kaji wata ta ka kara wuri na ne ba tambaya take da ka kawo kara ne haka ya faru da sayyidina Umar wata ta zo ta ce wa Umar mijina kwana sallah yini azumi ya ce ni'mar zawju zawju madalla da mijinki kin more irin wannan zamani a kin more ina ta maimaita wallahi sumun laila da sumun nahara da sumun laila ina ce ni'mar zawju zawju madalla da kin dace kin a ustazu wannan kala sai Ubay ibn Ka'ab yana jefe sai ce tana kawo kukan mijin ba ba ta hakinta ne sai ce a kai ka gane yace to da daddare ya kwana sallah ya yi na azumi da ranar yau sai saurare ta wannan tana cewa ne ci da sha da sutura wai shi ne haƙƙin aure kawai wai bayi daga cikin haƙƙin aure ta kalli mijinta ta ji daɗi to wannan yana nuna baya yin ado kenan baya yin ado kenan abinda kake cewa ke ba haka wannan ƙararrawa ce ake kaɗa sai kowa ya dubi jikin shi kana wanki da guda kana ayi ruwa na fata ta yau ta samu ta zama vocal yau ta samu hanyar da za ta yi magana na dai kenan ruwa kuma irin kakanninmu ne ba fulatani ne sai sa riga a cikin leda sai ya fita bayan gari ya gajiya da jikin shi ya sa in ya dawo kuma ya mayar ya sake dawo wadda ta saba gane shi ruwa abin a nesa yake yi shine akwai wanda in yana gari baya hado amma da ya yi tafiya ba sai mun da aka ganshi sai a ganshi kwas-kwas amma da an dawo gida ba sai a same shi kata-kata tana kawo ƙarar mijinta bayi mata ado to haƙƙi ne miji ne wa matar shi ado Allah ya kama kuma za Allah ya kama ku dama ina da wata lacca wallahi yanzu ma na tuna yanzu na tuna ina nan da wata lacca da ni alƙawarin zan yi amma na manta a kullum sai ina ganta a ofis yin tuna tana nan na aje ta haka laccar ita ce ko kana so kai ma ka soka ta ce laccar ta wace nan na faɗa zan yi tama wallahi na manta sai kullum na shiga na ganta ta yin tuna yanzu sai na tuna wato da na zo ne kasar ɗin asarin albattar ne na 48 aka ce ga sihirul halal mata su ringa tsafta mata su ringa girki mata su ringa tafiya mai kyau su ringa magana mai kyau su ringa ladabi aka rigirgiji mata suka ji zafi amma sai Allah ya sa albarka sai suka gyara to maza har daɗi suke ji duk a ta ne ta mala Allah wallahi ba abin da mun haɗu da wani bana ka mala Allah ya saka da alheri kaga kasar ɗin nan naka na mata ya gyara mini gidana sai na ce zan biyo order way round to na zan biyo masa wato maza sun ji daɗin kasar ɗin nan sun yaba saboda su a wurin su sun dauka an kawo mata farmaki ne wata tana nan ta barka ko ta barka za ta barka za ta shike nan duk mallaha ya tana masa asiri amma Allah ya sa sai ne wata magana na ce wallahi muna fadi ne don ku gyara kuma sai na san Allah ya sa albarka sai suka gyara to wannan sai ne nan gari sai na dubi maza da yawa ba sa ado ba sa tsafta ba sa wanke kumba ba sa taje kai ba sa brush ba ya taje gemu ba ya gyara jikin su nemen su ta zauna idan su ta zauna sai kai zai da ya fito haka wallahi kana da haƙƙin sabanta kai sha'awa sabanta ka burge ta. Ibn Abbas yake nake yi wa matata ado kamar yadda nake son ta yi mini ado. Al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito wannan asarin da isnadi sahihi. Jama'ar musulmi wallahi matsalar ba ta waka ba ce. Mata za su fito su ga samayi sun yi ado sannan ta riƙa ganin mijinta kamar son da za a yi ga abin nan da shi ranar sallah jiji haka hanyar kan sallah da shi ba za ta yi sha'awar ka ba. Dore cin mariya in sun gama girki da yamma za ta yi wanka ta gyara jikinta. Kai kuma ka dawo kasuwa kana wari kana karni kana amani kuma sai ka zo kawai ka rugurgujo jikinta haka har dole ka rinka tana ra'ina kana tana kau da kai dole ka rinka tana kau da kai saboda haka haƙƙi ne a kan miji lallai ya yi wa matar shi ado kuma haƙƙi ne ya saka masa fuska kamar da yake so ta saka mishi ba don kawai ba saboda jimillar umarni da Allah yake cewa ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ما كان سنا da irin haƙƙi akan maza irin wanda aka tsora musu su yi wa maza dan haka duk abin da aka ce to maka to kai ma kai mata halladabi jama'a halladabi ba an ce mata ka ce maka ladabi ba kullun malamai mata suke cewa su yi ladabi har kai ma an ce kai maka ladabi ta ka zo ka ta kira ta in ya ce ce haba kallon kan ta kai yanzu ita ce ina kake mai za ka ce ba ladabi annabin ya shigo gida aka ce mai matan shi ladabi da ya shigo yana neman abinci me ya ce ma Aisha cewa ko kuna da abinci a nan ko kuna da kaga sai magana da ita kamar yadda Bahaushe ke magana da sarki sai mai da ita jam'i ko kuna da bai ce ko kina da na ɗaya kenan na biyu Allah madaukakin sarki ya wajabta musu lallai su mana biyayya amma ko ka san cewa in suka bi mu muna wulakanta su za su zo su tubure saboda tarbiyyar da muka musu ashe wannan yake nuna dan kiyaye biyayyar da take maka dole kai ma kai mata don haka gaskiya saboda Allah waɗannan abubuwan duk da ta faɗa haƙƙoƙi ne akan maza mata su yi musu kuma haƙƙoƙi ne mata su yi wa maza don haka ko ka ba ta abinci ka ba ta abin sha ka mata sutura to ka rinka zama kun ga tayi kukan hira kun san hirar nan da kai kuka da ita da yawancin maza ba ta hira da matansu in ka ga ya shigo gida 11 ce ta yi yana zuwa sai faɗa gado da ya faɗa gado shi kenan sai fara lalubar ina take da ya ji ya bukata shi kenan sai ya dunkule haba kamar muhiri ai muhiri ne yake haka kawai da ya kuta gan shi da magato yana da bukata in bai da bukata sai tafi neman nama kawai jama'a ku ji tsoron Allah kamar da nace wannan ba tambaya fa take ba gaskiya in ma tambaya ce to wannan tambayar is an indirect question akwai manufa akwai sako akwai wani strong message a cikin wannan tambayar sakon ka shine maza su kula da waɗannan haƙoƙin ka rinka mata dariya ka rinka zama kuna hira annabi yana zama yana hira da matan shi sallallahu alaihi wasallam har wata ran yana zama sai ita ma Fatima sai ta zo ta zauna yana zaune yana hira da matan Fatima ta zo ta zauna to Fatima ta girma Aisha sannan kuma Aisha tana kumburin cewa ni kuma uwarki ce don nuna matar ka ba misali to dan kan aka zauna sai ka ga zaman haka is not communicative ba ba yin sasantawa ita wannan tana ganin ni ai ubana ne kuma na girme ki kuma nan gidanmu ne kuma baki haihu ba ma ba irin abubuwan ba ke nan ita kuma tana ganin ofa dai ni dai uwarki ce don ubanki nake aure ka ba ka ba misali to idan waɗannan haka sai ɗan rashin jituwa haka har sai ya haɗa da Fatima da Aisha shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha ke yar jaki hankali da kanki ba wanda zai taɓa mini idan kyale ta ita ina ba tsakanina da ke kamar tsakanin wane ne da matar shi to shi kenan sai kuma faɗa ya juya zama hadisi sai Aisha ta ce to waye labarin me labarin wane da matar shi ne annabi ya ba su labarin wani dogon hadisi aka ce auren hira ne da wannan malamai suka ce hira ba ta halatta ba sai hira bayan sallar isha ba ta halatta ba sai hirar da ake da bukata a kai daga cikin hirar da ake da bukata aka ce mai gida ya hira da matar shi saboda haka hira jama'a sunna ce ka zauna kai da matarka ka ƙara fahimtar juna kuma nan ba ka hira da matakan ni abin da nake cewa munafunci ne gaskiya ba munafunci ina nufin nifaq al-kufri ba munafunci ne na aiki sanda kake neman ta ba hira kake zuwa ba fa ai ka neman ka arifa gida to yanzu kuma ba ka hira da ita ba har wannan kuma bibi ne ko kuma ba da hira yake zuwa ba in zauna ya san hira ya san hira in ta ce wallahi bacci nake je ce a ba dai ni da Allah ki dan yi hakuri na kin ya wallahi wallahi Allah ya taimaka saboda haka gaskiya a rinka ba su haƙƙin su jama'a Allah ya taimaka
Assalamu alaikum malam dan Allah ina hada ta da girman Allah na ta yi abin da nayi ma
wannan ma tambaya ce wani ya ce mishi abin da ya mini ni dama ba kai mini komai ba ban ban san ka ba ban san abin da kai ba sai kenan in kuma cutarwa ce game da da'awa dama mun mai riga mun kafa ka'ida kafin mai cutarwa ya cutar da mu mun ce mun ya ce dama wallahi mun sa Allah ya kiyaye na'am
sai malam idan mutum zai koyi tafsiri wani iri ya kamata ya nema ya koya
wato idan mutum zai koyi tafsiri malamin yana tambaya wai wani irin tafsiri misali raddul adhan ko jallalaini a'a ba da haka ake koyan tafsiri ba misali idan mutum zai koyi likitanci ai ba cewa za a yi wani littafin likitanci zai je a koya mai ba zai je wurin wanda yake kwararren likita gogagge kuma mai karantar da likitanci daga haka za a fara ginoshi har a kai lokacin wato abin da yake faruwa jama'a rana ɗaya ba a cewa za a koya maka tafsiri kafin malamin ka yace zai koyar da kai tafsiri zai koyar da kai wasu ilmomi tukuna sannan sai yace to yanzu an kai lokacin da za a koya maka tafsiri saboda haka in ka fahimci wannan da kyau ranar da malamin ka zai karantar da kai tafsiri na nufin sai an shawo wata doguwar tafiya sannan sai ga to nunarka ta kai a koya maka tafsiri to ba rabbul arham zai ce ba ko jallalaini ko ibnu kathirin a'a ayoyin alqur'ani ne zai ɗibo ya rinka nuna maka ga hanyoyi da ka'idojin da ake bi ana fassara su in ya koya maka sai ce maka to kaga wannan hanyar da aka bi eh kaga wannan hanyar eh to a bisa irin ta ne Abubakar gumi ya rubuta rabbul arham to yanzu da ka ɗauki rabbul arham ka karanta an koya maka ka'idar da ya bi ya rubuta sai da ka karance shi ka fahimce shi sai kuma yace maka kaga wata ka'ida kuma da ake fahimtar waɗannan ayoyi in ya gana ka fahimta sai ce kaga wannan ka'idar eh to a bisa ita ibnu kathirin ya rubuta tafsirin shi to da ka je ka dauki tafsirin ibnu kathirin sai ka karanta ka fahimta sai kuma ya karantar da kai wata ka'ida sai ce to kaga wannan ka'idar eh to shaukani a bisa ita ya rubuta nashi tafsirin sai da haka sai a wani gari a lokacin sai da aka karantar da kai ilmomi masu yawa sannan aka zo karantar da kai tafsiri a wajen karantar da kai tafsirin kuma ane ana nuna maka yadda tafsirin yake da salon da ake bi da irin yadda aka bi aka rubuta tafsirai a wannan salon sai ka je kana karantawa wannan kuma zai nuna maka ne zai nuna maka sadda ake karantar da kai tafsiri za ka waye gari kenan kusan littattafan tafsirin nan kana bin su kana karanta su to randa malamin ka yace to yau an yaye ka yau an yi graduation an yaye ka ka tabbata ka yi tafsiri zai zama a lokacin nan ka san duk waɗannan tafsiran kuma ka karanta su kuma ka san atsarin da aka rubuta su to in ka zo ka zauna ka fara tafsiri sai a ji kamar kai ne Ibn Jarir ne tabarin zamaninka Allah ya taimaka amma irin yadda wasu suke zuwa koyon tafsiri mutum ya rike jallalaini ko rabbul arham ana karanta ana fassarawa wannan ba hanya ce ta koyon tafsiri ba san ba da haka ake koyon tafsiri ba na'am
malam muna neman addu'a daga gare ka da fatan Allah ya aurar da mu domin muna cikin wani mawuyacin hali
ka Allah ya aurar da ku Allah ya fitar da ku daga mawuyacin hali
amin
na yi addu'a ko to Allah ya karba
wannan har ku tambaya da turanci
na'am
to what is the role in using good political defenses example especially for performing ablution and then during rainy season Isha and Maghrib prayers are joined if one missed the Maghrib can he join the Isha with intention of Maghrib and if one joins the Isha from the fourth rakah what should we do after the third rakah sit and do until the Imam does the clean
yeah. To wannan tambayar da turanci aka yi mun kuma gashi mun yi wa'azi da Hausa kuma mafi yawancin masu sauraron mu ba su jin turanci haka zan iya cewa domin ba ɗaliban jami'a ba ne mutanen cikin gari ne suka zo to me ya kamata in ce kenan sai in ce tun da dai har mai tambayar nan ta rubuto ko ya rubuto da turanci ina fahimtar ya zo wurin nan ne ya ji wa'azin nan ya kamata a ba shi ansa da Hausa wato tambayar farko ina hukuncin musulmi ya yi amfani da kayan aiki na gida waɗanda suke na zinare kamar butar zinare butar zinare ko ta halatta ta halatta kwanan zinare ne da kofan zinare bai halatta ba ko agogon zinare ko zoban zinare amma buta ta zinare ko fitila ta zinare ko ka zo kai ne yallaɓai a maka tirakun glove na gidanka da zinare wannan halatta malamai sun tabbatar da haka ku karanta littafin Sibr Salah a ƙarƙashin sharhin hadisin Hudhaifa a babul aniya ko dan haka ya halatta na biyu wai mutum ne lokacin ruwa ya zo an haɗa sallar magariba da isha sai ya samu sallar isha ita kaɗai to ya zai da magariba ko kuma ya zo ya samu sallar an yi raka'a ɗaya shi kuma sai ya samu neman a raka'a ta uku sai ya shiga da niyyar cewa sallar da zai yi sallar magariba ce tare da cewa neman kuma sallar isha ce.